sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 28 ga watan Disamba na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Babu Yakub da kanin labarai.
To Baballa, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa kasarsa za ta haramta bada mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man Rasha matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Kungiyar rajin kare yancin dan adam ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama ƴan Iran akalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar, waɗanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Kana fararen hula da dama, ciki har da yara da mata, kungiyar ƴan tawayin M23 suka kashe a gabashin Congo, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun afka ma wasu yankuna a gabashin jihar Sokoto da ke Najeriya, inda suka kashe mutane tare da yin garkuwa da wasu da dama.
Wallahi ban da shi ne suka shigo nan ne wani kauye ina ga wuce kilomita guda zuwa Gasawa. Yanzu ko ce hoton nan da ka ji ana yi, wallahi ba a san iyakan waɗanda suka kashe ba, sai dai abin da Allah ya yi in an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawansu mutane.
Bayan nan kuma muna tafa da rahoton wasu muhimman al'amura da suka faru a Najeriya a cikin wannan shekara ta 2022 da muke ban kwana da ita.
Kuma ba a taɓa samun shugaba wanda yake a tarihin Najeriya ya naɗa ministoci da sauran mukarrabai ba shekara 7-8 bai taɓa canza su ba sai wannan lokacin. Kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke.
Kamar kowace ranar Laraba, Murtala Faruku Sanyin na zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran. Mai karantawa Baba Yakub Makili. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa kasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man Rasha matakin da ya fara aiki a wannan wata. Dokar umarnin shugaban kasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar Kremlin na cewa an haramta bada mai da albarkatun mai ga kowace kasa da kungiya da ɗaiɗaikun jama'a na kasar waje muddin kwanta ragin bada mai ya shafi iyakance farashi kai tsaye ko kuma a kaikaice. An fitar da wannan dokar ce a matsayin martani kai tsaye ga matakin da ya saba wa kawancin, ya kuma sha bamban da dokokin kasa da kasa da Amurka da wasu kasashen waje kana kungiyoyin kasa da kasa kuma suka bi sahu, a cewar rahoton Reuters. Kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki guda 7 ta G7 ita ce ta amince da iyakance farashin mai akan man Rasha tun a farkon wannan wata, waɗanda suka hada da kasashen Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Japan, Burtaniya da kuma Amurka, sai kuma kungiyar tarayyar Turai. Kungiyar G7 ce za ta aiwatar da wannan matakin tare da kungiyar tarayyar Turai da kuma kasar Australia, a cewar Reuters. Kasar Rasha mai arzikin mai na biyu a duniya bayan kasar Saudi Arabia ta ce dokar haramcin za ta fara aiki ne daga ranar farko ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Yuli. Kungiyar rajin kare yancin dan adam ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama ƴan Iran akalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar, waɗanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Zanga-zanga ta mamaye ƙasar Iran tun cikin watan Satumba, lokacin da Masa Amini, bakur ɗan Iran, ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Tehran bisa zargin take dokar ƙasar ta saka suturar mata mai tsauri. A farkon wannan wata, Iran ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu na saba da zanga-zangar a ƙoƙarin murƙushe jama'a, lamarin da 'yan raji suka ce yana jefa jama'a cikin tsoro. A wani rahoto a jiya Talata, kungiyar kare yancin jama'a ta IHR ta gano mutane 100 da ake tsare da su da ka iya fuskantar babbar hukunci, ciki har da mutum 11 da aka riga aka yanke musu hukuncin kisa. A hali da ake ciki kuma jiya Talata hukumomin Faransa suke gudanar da bincike akan kisan kai na wani wanda ya nutsar da kansa a cikin ruwa a birnin Lyon dake kudu maso gabashin kasar Faransa, wanda ya kafa a shafin sadarwar zamani cewa zai je ya kashe kansa don jawo hankalin duniya akan yadda ake murƙushe masu zanga-zanga a Iran. Da yammacin ranar Litinin ne aka gano Muhammad Muradi mai shekaru 38 a cikin kogin Rhone wanda ke kwarara a tsakiyar birnin Lyon. A cewar wata majiyar 'yan sanda da ta nemi a saka yata, tana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP. Majiyar ta ƙara da cewa ma'aikatan agajin gaggawa sun iya ƙoƙarinsu amma sun gaza ceto ran Muradi a gabar kogin. Muradi ya kafe wani bidiyo a shafin Instagram yana mai cewa zai nutse cikin ruwa don ya janyo hankalin duniya akan cin zarafin da ake yi wa masu zanga-zanga a kasar Iran bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Iran. Muradi ya ce idan kuka ga wannan bidiyo to ya mutu kenan. Wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, an jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. A Najeriya, matsalar rashin tsaro na cigaba da addabar jama'a a wasu sassan ƙasar, inda jama'a ke cigaba da zaman ɗarɗar. Wannan na zuwa ne lokacin da jihar Sokoto kaɗai ma 'yan bindiga suka hallaka mutane fiye da 11 da kuma yin garkuwa da wasu fiye da 100 cikin kwanaki uku kacal. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Tabbacin kare rayuka da mahukunta ke baiwa 'yan Najeriya ya kasa fitar da fargaba daga cikin zukatansu saboda yanayin da suka tsinci kansu a ciki a wasu wurare.
Wallahi ban da ke suka shigo nan ne wani ƙauye ina ga da wuce kilomita guda zuwa gatawa. Yanzu ko ke fito nan da kaji ana yi Allah da san iyakan waɗanda suka kashe ba sai dai abin da Allah ya yi in an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawansu mutane. Yanzu nan inda ma nake tsaye wallahi ina ganin na gaggawa ta kai 6.
Wani mutumin gatawa kenan a ƙaramar hukumar mulkin sabon birni a gabacin jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya yake kokawa akan wani hari da aka kai a wani ƙauye da ake kira Dangari dake kusa da garin Nagatawa ranar Litinin ta wannan mako da rana tsaka. Na tuntubi dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na sabon birni Aminu Almustafa Boza akan yanayin da ake ciki bayan wannan harin.
Sun shiga Dangari sun kashe mutum 4, sun shiga Gatawa sun kashe mutum 2, akalla dai tsakanin Dangari da Gatawa da Kurawa sun kashe mutum 11, kuma sun sa yanzu haka magana garin nake da kai suna nan ga hanyar su hito fara'in.
A ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo mai makwabtaka da garin na sabon birni bayanai sun nuna cewa a cikin dare ɗaya ranar Litinin 'yan bindiga sun sace mutane kimanin 60 a garuruwa daban-daban na ƙaramar hukumar. Akan haka ne na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Abdulwahab Yahaya Gwaranyo wanda ya bayyana cewa
babu wata sahiya wadda za a wayar gari, akwai masar da za su shiga gari biyu ko uku lokaci guda su ɗauki mutane su tahi da su. In ka ce ka haɗa mutanen da sun ka ɗauka a yankin nan namu yana da wuya ka iya gane ƙididdigar mutanen kai tsaye. Kuma ina kira ga mutane kar su gaji da yin addu'o'i da kuma fata na gari ga shugabanni don samun dauke a wannan a je a yi ta karatun Alkur'ani.
A ƙaramar hukumar mulkin gada mai makwabtaka da Gwaranyo dan majalisar yankin Kabiru Dauda ya ce jama'a yankin na cikin mummunan yanayi.
Cikin kwanan nan uku da nake maka magana satin nan da ya wuce sun halbe wasu sun dauki maza da mata kuma da dama, akalla dai yanzu muna da kiyasi zai kai na mutum 50 ko fiye da 50, amma dai abin da nake da shi a kaina shine mutum 50 nake da sanin cewa maza da mata da yara da kanana suna hannunsu yanzu ana maganan jinga. Ba maganan ƙaramin hukuma ake ba, mazaɓa guda ɗaya ne wannan ƙididdigar da nake baka a mazaɓa tsitsi wato.
A lokacin baya da matsalar ta yi ƙamari a Sokoto an gudanar da wani taro wanda ya haɗa muhimman mutanen jihar don tattauna matsalar. Na tuntuɓi ɗan majalisar sabon birni Aminu Almustafa Boza wanda yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki aka shirya wannan taron.
An kai kwamiti ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi a ka gane ni kaina Aminu Boza. Mun yi zama tsakanin commissioner of police tsakanin director SS tsakanin garrison commander duk wani jami'in tsaro da a Sokoto state babu dukansu mun yi ta zama gidan sarkin musulmi amma ƙarshenta wallahi ta na zama na mu gaba ɗaya koma zaman shan shayi.
Kokarin ji daga jami'an tsaro ya ci tura duk da ke ƙarshen makon da ya gabata ne kwamishinan 'yan sanda a jihar ya kira taron manyan jami'ai na rundunar don tattauna sha'anin samar da tsaro a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabon shekara da kuma yekuwar neman zaɓe. Ya kuma baiwa jama'a tabbacin ƙara jajircewar jami'ansa ga aikin samar da tsaro. Yanzu da yanayin da ake ciki, dukkanin ƙananan hukumomin da ke gabacin Sokoto na fuskantar mawuyacin hali da rashin tabbas ga rayukan jama'ar da ke zaune a wuraren. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakub ya da labaran duniya kashi na biyu.
Lissafi na ƙara zama damuwa, satar mutane da zaftar da su da fyaɗe na ƙaruwa. Farin hula da dama ciki har da mata da yara su ne 'yan ƙungiyar 'yan tawayen M23 suka kashe su a gabashin Congo a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta M23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja a cewar rahoto na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Takardar mai shafi 21 ta dogara ne akan tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyara a yankin Rushuru na yankin Kivu ta arewa a ƙasar Congo, inda M23 ta kwace yankin. Ana sa ran za a buga wannan rahoto a cikin wannan mako. An kwashe goman shekaru ana gwabza rikici a gabashin Congo. Sama da ƙungiyoyin 'yan bandaga 120 ne suke fada a yankin, galibi saboda ƙasa ko kuma wato saboda ikon haƙar ma'adinai na albarkatu a wurin, yayin da wasu ƙungiyoyi kuma ke ƙoƙarin kare unguwanninsu. Yanayin da dama can yake cike da tashin hankali ya ƙara rancaɓewa a wannan shekara, lokacin da ƙungiyar M23 ta sake kunno kai bayan kusan shekaru 10 ba a jinta. A ƙarshe, ƙungiyar kula da wuraren tarihi da albarkatun halittu na Burtaniya ta faɗa a yau Laraba cewa mummunan yanayi ya addabi halittu da dabbobin daji a cikin shekarar da ta gabata, kana tana kashiri cewa lamarin ka iya ci gaba da faruwa. Mai ba da shawara akan sauyin yanayi ga wannan ƙungiyar Keith Jones ya ce babban kwatanci ne na irin matsaloli na yawancin nau'ukan halittu da za su iya fuskanta idan ba mu ƙara yin ƙoƙari don rage hauhawan zafin yanayi ba. Za mu fuskanci ƙarin ambaliyar ruwa da fari da matsanancin zafi da matsananciyar guguwa da gobarar daji, kuma za su ci gaba da yin muni, suna ƙara zama mafi tsanani a tarihi da ƙara zama masu fargaba idan ba mu taƙaita haddasa hayaƙi mai guba ba, in ji shi.
A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake waiwayar rahotanninmu. Wani lauya a Abuja, barista mai nasara Kogo Umar, ya bayyana cewa shekara ta 2022 mai ban kwana na daga cikin shekarun da 'yan Najeriya ba su samu wani canji mai ma'ana ba. Kogo Umar na bitar muhimman abubuwan da suka wakana ne a shekarar ta ɓangaren siyasa, tattalin arziki, tsaro, 'yancin ɗan adam da sauransu. Ga da yadda tattaunawa tasu ta kasance da wakilinmu Nasira Adamu Alhikaya.
Ina tare da barista mai nasara Kogo Umar. A taƙaice, duba mana shekara ta 2022 ne ƙarewa ɗin nan. Shin za a iya cewa shekarar ta kawo alheri ne ko ta kawo akasin haka ga 'yan Najeriya?
A gaskiya tana ɗaya daga cikin shekarun da suke ba su kawo mana alheri ba, domin idan muka yi la'akari da abubuwan da suka faru, na ɗaya an ɗauki kusan shekara gaba ɗayanta ana yajin aiki, 'ya'yan talakawa suna shan wahala, wanda na ƙasu ne da sashe na 18 na tsarin mulkin Najeriya. 'Ya'yan talakawa suna shan wahala saboda yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'i waɗanda suke na 'ya'yan talakawa. Na biyu kuma, mun samu a ƙarƙashin wannan shekara ne aka samu ambaliyar ruwa wanda ba a taɓa samun shi ba sama da shekara 40 da ya wuce. Na uku kuma, a wannan shekara ne muka samu hauhawa abubuwan ta'addanci, har ya kai mu bayan ma mutane da ake ta kashewa da sauransu ya kasance an dira ma jirgin ƙasa wanda yake na gwamnati, kuma aka kakkashe waɗansu mutane guda 9 aka yi cikin daji da mutane da dama wanda aka kusan kashe shekara da gaba daya ma ba iya fito su ba. Kuma abun ya wuce haka har rundunar iyalin shugaban kasa ma aka diran mata cikin jihar Katsina. Aka samu kuma hukumar gidan kaso din nan wato na Kuje aka diran mashi, aka kuma samu rundunar da ke kare shugaban kasa wato Presidential Guard ita ma aka diran mata duk a wannan shekara din. Kuma duk da haka bamu ga an yi wani abu ba, babu hukunci, babu kama mutane, babu waɗanda abun ya shafa, babu yi ma abubuwan garan bawul. Wannan shekara ce wadda take ta Allah wadai, kuma shekara ce wadda take ba a taɓa yin amfani da yaƙin neman zaɓe ba tunda aka yi Najeriya, kamar yadda ake yaƙin neman zaɓe a wannan shekara. Yan siyasa suna zagin juna, suna bankaɗo asalin juna, suna amfani da kuɗi don a kashe juna. Kuma a wannan shekara ne yan majalisa suka yaudari mutane, aka kashe kuɗi masu yawa a sunan wai za a gyara tsarin mulkin Najeriya. Daga ƙarshe kuma abin ya koma shakulatun ɓangaro.
Barista, idan muka duba wannan kuma shekarar, ko kuma in ce duk wani jawabi da shugaba Muhammadu Buhari ya shirka ya ce shi ne na ƙarshe, saboda a shekara ta 2023 nan ne zai aje mulki. Shin laifin daga wajensa ne ko kuma daga jami'ansa ne?
Kifi daga kai yake fara rubewa. Laifi nashi ne, ba laifi ne na jami'ai ba, saboda sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya ya ce shi ne babban jami'in gwamnati, shi ne komandan askarawan sojojin Najeriya, shi ne kuma aka zaɓa, shi aka rantsar da Qur'ani, shi aka rantsar da tsarin mulkin Najeriya, shi kuma aka ba dama a ƙarƙashin sashe na 153 da sashe na 147 da 150 da 174 da metadar 14 da metan zuwa 18, duk shi aka ba dama ya nada ma kansa hadimai. Hadiman nan ka nada su, ka basu kuma ka'idojin aiki, wanda ya kasa ka hukunta shi, wanda ya laifi ka bashi gwalagwala ko ka canza shi. Shi aka ba wannan nauyi ka cokau, ba wani aka ba ba. Saboda haka shi ne ya kasa, ba wai jama'a da suke ƙarƙashin shi suka kasa ba. Kuma ba a taɓa samun shugaba wanda yake a tarihin Najeriya ya nada ministoci da sauran mukarrabai ba shekara 7 zuwa 8 bai taɓa canza su ba sai wannan lokacin. Kaga ya gamsu kenan da abubuwan da suke.
Haka ne Barista, a ƙarshe menene kake tunanin zai faru a wannan zabe da yanzu? Kusan za a iya cewa shine ma babban abu da ake tinkara.
Dama ce ga ƴan ƙasa. Ba zan ce ma ƴan ƙasa ku zabi wannan ko kada ku zabi wannan ba, a kowa ya zama mu kanci alƙali. Kai tsaya, kai natsu, kai shiru, kai numfashi, ka tuna zuciyarka a shekaran nan ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba, in rayuwarka ta inganta, to wanda yake a matakin shugaban ƙasa ko gwamna ko dan majalisar dattawa ko majalisar wakilai ko shugaban ƙaramin hukuma ko dan majalisa na matakin jiha, ka sake zaɓar shi. In rayuwarka bata inganta ba, to kai kokari ka canza shi, ka zaɓi wani don ya zama maka canji. Duk wanda ya zo wajen ka zauracin ƙura'a, ka ce zauna, mu yi alƙawari a rubuce. Duk waɗannan abubuwa da ka san baka ji daɗin su ba, a sanya su a matsayin abubuwan da kake so a yi maka. Idan aka zaɓe shi, ku fara yi masu ƙwanƙwasa ƙofa daga wata 6 zuwa shekara 1 shekara 2. In ba su yi muku ba, to in sun zo neman sabunta wannan dama da kuka ba su, ku hau kujerar naki.
Barista mai nasara Kogo Umar kenan a hira shi da wakilin mu Nasiru Adamu Hikaya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Gidajen siyasa daban-daban sun haɗe a jam'iyyar APC a jihar Zamfara. Ko yaya PDP za ta ji da wannan yakin? Jama'a assalamu alaikum. Shekara ta 2023 na dab da kamawa, wadda kuma ita ce shekarar babban zaɓe a Najeriya, lamarin da ya sa jam'iyyun siyasa suka ƙara azama wajen yaƙin neman zaɓe. Da alama kuma gidajen siyasar APC da kansu ya rarraba a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya a babban zaɓen da ya gabata sun ɗauki darasi, domin kuwa an ga sun haɗe baki ɗaya a taron ƙaddamar da yaƙin neman zaɓen gwamnan da aka gudanar a ranar Talata.
Duk wani wanda a shugaba kamar yadda Sadiru na Sado ya faɗa, gashi yana wannan wuri. Duk wani wanda na tamarin a muƙami na kwarai, kuma mutumin kwarai mutumin kirki na jihar Zamfara, gashi yana wajen. Yau Zamfara ga ta nan wuri guda ƙunshe. Kamar yadda shugaban mu ya ce da Rima, duk wanda ba a gani nan ba domin ya kada shi a zuƙarinsa ta gaskiya ta yi halinka. Duk wanda ya ga mutumin da annan wajen, to ya samu kwanciyar hankali, ya samu natsuwa. Wannan abun da muka yi shi ne ya isa ya sa jama'a su jihar Zamfara su zauna lafiya. Domin duk wanda a wannan wurin mai son zaman lafiya ne, kuma kowannensu ya yi ƙudurin in Allah da sai Zamfara ta zauna lafiya. Duk yadda muke son mu kawo ci gaba idan ba mu da mallan lafiya ba za mu iya kawo ci gaba ba.
Gwamnatin jihar ta Zamfara Bello Matawalle kenan dake neman ta zarce wannan karo a gargashin inuwar jam'iyyar APC. Ga waɗanda suka sha'afa bari mu tuna muku. Tun farko a zaben shekara ta 2019 da ya gabata, Gwamna Matawalle ya tsaya takara ne a gargashin inuwar jam'iyyar PDP inda ya fafata da jam'iyyar APC a gargashin gwamna da ke kai a lokacin Abdulaziz Yari Abubakar, wanda kuma aka ayyana cewa ita jam'iyyar ta APC ce ta lashe daukacin zaben baki ɗaya a jihar. To sai dai gabanin gudanar da zaben, jam'iyyar ta APC ta shiga wani babban rikici kan tsayar da 'yan takara. Lamarin da ya sa wasu 'yan takarar gwamna takwas a lokacin a ƙarƙashin jagorancin Sanata Kabir Garba Marafa suka garzaya kotu suna ƙalubalantar zaben na jam'iyyar tasu ta APC. Bisa wannan ne kuma kotu ta rusa daukacin dukkan zaben na jihar ta Zamfara da APC ta lashe, inda kuma ta baiwa jam'iyyar PDP nasara. Lamarin da ya sa Matawalle ya dare kan kujerar mulki tare da dukkan sauran 'yan takarar jam'iyyar ta PDP. To amma kuma an ci gaba da jan daga tare da kiran juna da sunaye daban-daban tsakanin bangaren na gwamna Matawalle da na tsohon gwamna Yari. Sai kuma kwatsam a shekarar da ta gabata ta 2021, Matawalle ya fice daga jam'iyyar PDP zuwa APC. Da farko a lokacin ma an ci gaba da samun takaddama tsakanin bangarorin biyu, kafin a 'yan kwanakin nan aka sami sulhuntawa kuma bangarorin suka dawo ƙarƙashin inuwa ɗaya, ciki har da tsohon dan majalisar dattawa Sanata Sa'idu Dan Sadau.
Jihohin da ke Najeriya na jami, jihohin Kilifi har na Amga, babu jiha irin jihar Zamfara. Ita kaɗai ce jihar da gwamnan Najeriya, da gwamnan da ya gade shi Mahmuda, da gwamnan da ya gaji Mahmuda Dr. Abdul Aziz Yan, da gwamna mai ci yanzu, duk suna cikin jam'iyya guda ɗaya, ita ce APC. Babu jihar da ka samu wannan, saboda ka ina roƙonku don Allah ku taso don Najeriya ta gani ta shaida. Gwamnan Najeriya ta yi nayin ka taho, gwamnan da ya gade shi ka taho, Dr. Abdul Aziz Yaki ka taho, Matawalle ka taho.
To sai dai kuma duk da wannan an sami bullar wata fargaba ta cewa ta yi sulhun bai kai zuci ba, inda ake zargin wasu da kitsa kafar ungulu ko kuma wake da shinkafa a zaɓe mai zuwa. Dalili kenan da ya sa tsohon gwamna Abdulaziz Yari ya kawar da duk wata fargaba a wajen taron.
Duk wanda ya zo ya ce ni Abdulaziz Yari na ce ai wake da shinkafa, ku ce mai na ce ƙarya yake yi. Wake sallah ko shinkafa sallah? Babu wake, babu shinkafa. Ko muna tabbatar muku da cewa zaɓen wannan jam'iyya a mataki na jiha da mataki na ƙasa zai inganta rayuwar Zamfarawa in Allah ya yarda. Abinda muke gani a yau, muna yi ma Allah godiya a cikin wannan jam'iyya. Abinda aka gani, duk wanda ba cikin wannan tsarin yake ba kowa gane shi sai gaba ne a haɗa kuma kowa ke wuce mai a siyasance. A ga Yarima, a ga Mahmuda, a ga Shehi, a ga Matawalle, a ga Dan Sadau, a ga Nasiha, a ga Kabiru Marahwa, a ga Kabiru Ya'u, a ga Tuttan Odi, a ga Jalal Musuna Ali, a ga Ambasada Yuguda, duk wanda ya haɗu da wannan ya san cewa a siyasance ya tashi aiki. Hatta mai Abga yana nan. Muna gode ma Allah bisa ga wannan haɗin kai da ka bamu.
To amma kuma jam'iyyar adawa ta PDP a jihar ta Zamfara ta ce duk wannan haɗakar ba ta razanar da su, duk kuwa da cewa su ma yanzu haka suna a gaban kotu akan badakalar zaben fidda gwani, bayan da wata kotu ta rusa zaben ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Dauda Lawan Dare.
Sunana Faruku Ahmed Gusau, Shatima Rijiya, kuma mataimakin darakta na yaɗa labarai da gangami na ɗan takarar gwamna Dauda Lawan. Alhamdulillahi, muna da kyakkyawan ƙuduri a jihar Zamfara. Mu 'ya'yan jam'iyyar PDP muna son a yi ma talakawa adalci, kaga wurin gangamin su ba su yi magana shi gwamna ya shekara hudu bai faɗi irin alƙawulla da ya yi can baya ba cewa ya cika su sai gashi ya sake ɗaukar wasu alƙawulla a ƙaura tuhumar da muke yi cewa baya da abin faɗi da zai yi na shekara hudu da ya yi a jihar Zamfara. Gangamin da za mu yi za ka gani kuma za ka shaida. Jam'iyyar PDP tana da goyon bayan talakawan jihar Zamfara, tana da goyon bayan matasan jihar Zamfara, tana da goyon bayan matan jihar Zamfara, tana da goyon bayan ma'aikatan jihar Zamfara. Har cikin jam'iyyar APC wake da shinkafa da kaji za su goya ma jam'iyyar PDP da sama har ƙasa, saboda mun tsaye da ɗan takarar shugaban ƙasa ingantacce, kuma mun tsaye da ɗan takarar gwamna Dauda Lawan Dare wanda al'umma ke guguwar cewa su zaɓe shi. Mutanen jihar Zamfara sun matsu da su yi maza-maza, Allah ya kawo ranar da za a yi zaɓe su kunyata wannan gungu da aka yi na 'yan takara, ba gungu na kawo haɗin kan jihar Zamfara ba, Ibtila'in da ya faɗa ma 'ya'yan jihar Zamfara don su kawar da shi ba. Boye Allah ya so in mun zo wannan gwamnati muna da ƙuduri za mu haɗa mai gangami da zarar an rantsar da mai girma gwamna Dauda Lawan Dare, za mu yi kwamiti na al'ummar jihar Zamfara kowa ya zo ya ba da shawara don mu kauda wannan harka ta rashin tsaro. Ita ce babbar alloba da ta addabe jihar Zamfara. Wannan shi yasa gangamin kamfe namu za ka ga ya saba da yadda su suke yin nasu, saboda mu gida-gida shago-shago a local government mazaɓu da sai mun bi mazaɓu 147 da ƙananan hukumomi 14 mun rankaɗe su saboda babu yaudara cikin tayyammu. Kaga ayi su zaɓen da suke so a yi su yi kamfe sun yi kamfe sai yankin ƙaura zurmi bindin magaji shinkahi da ƙaura shikenan sun gama da nan wure. To mu ba za mu yi hannan haka nan ba, wannan salo ne don sun san ba su da abin da za su waje. Wannan ba zai ba mu wani tsoro ba da yadda Allah zai tarwatsa gungun duk waɗanda sun ka zo suka yi gungu don su biya buƙatar kansu, mu gungun buƙatar za a roshe su da yadda Allah.
Sun yi sulhu ne don su yi takara, babu ɗaya daga cikin waɗanda suka ce sun yi sulhu na wannan sulhu na 'yan takarkarin da za su yi da kuma biyan buƙatar su kansu da su da 'ya'yansu da 'yan uwansu. Wannan ba zai ba mu tsoro ba, tabbaci wannan gangami da suka haɗu Allah zai tarwatsa su, saboda ba su yi da al'ummar jihar Zamfara.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin, Murtala Faruk Sanyina ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Murtala Faruk Sanyina, yanzu kuma sai labarai amma a takaice.
To baballa a takaice, shugaban Rasha Vladimir Putin ya sanar a jiya Talata cewa ƙasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan ƙasashe da suka amince da iyakance farashin mai da ƙasashen yammacin duniya suka ɗora wa man Rasha, matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata. Ƙungiyar Rajin Kare 'Yancin Ɗan Adam ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya Talata cewa an kama 'yan Iran aƙalla sama da 100 a cikin kwanaki sama da 100 da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar, wanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Farin hula da dama, ciki har da mata da ƙananan yara ne, ƙungiyar 'yan tawayen M23 suka kashe su a gabashin Congo, a cewar wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya. Bugu da ƙari, ƙungiyar ta M21 tana tilastawa ƙananan yara shiga aikin soji, a cewar wani rahoto na kwamitin masana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe, Nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.